العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا 20 دقيقة غوطان ذو القعدة watana goma sha daya a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna cikin karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam na al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatun mu wanda ya gabata muna cikin kitabul janaiz mun karanta hadisi na 500 da 67 ko da tara mago kenan za mu tashi da izinin Allah ta'ala bisa kan hadisi na 570 hadisin Jabir wa an Jabir radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu rawahu Muslim daga Jabir yadda Allah ta tabbata a gare shi yace idan ɗayan ku zai yi wa ɗan uwan shi lakkafani to ya kyautata yi mai lakkafani wannan hadisin a cikin jerin hadisan da suka yi bayani bisa kan lakkafani kuma kyautata lakkafani mu ambata cewa abubuwa guda biyu ne abu na farko shine zaba mai lakkafani wanda ya dace shi kuma lakkafani wanda ya dace shine fari kamar yanda hadisai suka tabbatar abu na biyu shine ya zamanto ya kyautata na ɗiɗiye shi cikin lakkafanin ta yanda ba abba bai bayyana wani bangare na jikin shi to duk wanda ya ma dan uwan shi haka to ya kyautata wajen yi mai lakkafani shi yasa ma ba a yarda ba a turbudi kike musulmi cikin dare saboda ana gudun kar a zalunce shi a kyautata ba wajen shirya shi da yi mai lakkafani da wa anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم رواه البخاري daga gare shi dai shi Jabiru idan Allah ta tabbata a gare shi yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana hada tsakanin mutane guda biyu daga cikin waɗanda aka kashe a yakin Uhud yana tattara su ya hada su fi sawbin wahidin a cikin tuhahi daya thumma yaqulu sannan yace ayyuhum aktharu akhdhan lilqur'an wane ne cikin su yahi yawan hardace alqur'ani fa yuqaddimuhu fil lahdi sai ya fara gabatar da shi a cikin ramin kabir walam yughassalu kuma ba a yi masa wanka ba walam yusalla alaihim kuma ba a yi masa salla ba rawahu al-bukhari ya rawaice shi wannan hadisin yana bada labarin shahidan yakin Uhud ɗaya ne daga cikin sunayen duwatsu shahararru sanannu wanda aka kira yaki ɗaya daga cikin manya-manyan yakuna a tarihin musulunci da shi kenan shi Uhud sunan duci ne ducin yana nan kusan Madina shahararren duci ne sananne ana ce mashi Uhud to wannan dutsen anan gurin shi ne aka yi wannan yaki wanda shi ne yakin da aka yi bayan yakin Badaru Quraishawa ko kuma mushrikan Quraishawa suka yi gayya suka taho domin sirama kisan ciya wanda aka yi masa a yakin Badaru to lokacin da suka zo ne aka hadu nan wurin aka yi yakin Uhud to a farkon lamarin yakin Uhud musulmai su suke da nasara da rinjaye kamar yadda Allah yi masu alkawari ya ba su nasara to amma sai dai daga baya an jirki ciki akan musulmai aka dora kisan su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauki wasu jama'a ne ya dora su akan duci daga can sama kwararrun mahalba yace masu duk abin da kuka ga ya faru ko tsuntsaye kuka ga suna fusgan mu suna yin sama da mu kar ku saki gusa daga wajen ku ku tsaya nan kenan wannan saboda wato gogewa da masaniya game da yaki shi sa manzon Allah ya dora su nan domin nan kamar suna tsaron bayan musulmi inda musulmi za su bada baya ne to su inda aka dora su nan kenan kamar suna tsaro ne saboda wanda suke da kwarewa ga yaki dan abu kadan in suka gano akwai yar baraka kadan to suna iya shugowa ta wannan hanya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taushe wannan kohai kar a samu a shigo su ta nan da aka zo aka gwabza yaki farkon lamari musulmai suka yi ta wato kashe kafirai kafirai suka rasa mahita lamari ya musu kunci suka arce da gudu to da suka gudu sai musulmi suka fara kwasar ganima ana tattara ganima saboda suna ganin hasan yi nasara su kuwa wancan na sama suka ce kai jama'a wallahi ka abarku ganima ce ake ta kwasa wasu suka ce a ku tuno fa an ce mamu kan mu gusa daga wajen mu wanda yace shi dai billahi lazi ba za a barin shi ba wajen kwasar ganimar dan haka saura suka gudo suka taho ko da kafirai sun rikice suna kewaye kewaye suna neman mahita da hanyar gudu sai suka cinka yau waɗanda ke can saman dushi ashe sun gusa sai suka ce to kawai aje a kewayo ta nan ko da suka kewayo suka zo suka halma musulmi ta bayan su suka aniyar kashe su suka dora kashe su sai da suka kashe kusan mutum 70 to kaga wannan adadin adadi ne mai tarin yawa mutum 70 an kashe su ya za a yi wajen shirye gawan su wajen yi masa wanka in ba dan dai ma suna shahidai ba ba a yi masa wanka to ko rihi su yi masa kabari ai aiki ne ja za a sha wahala kware to wannan shine abin da ya faru a yakin Uhud wanda alqur'ani ya kawo zancen shi wajaje da dama daga ciki Allah ta'ala ya ce wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'izn haqiqa Allah ya cika muku alƙawalin shi lokacin da kuke kalkashe su da izinin shi hatta idza fashiltum hasai lokacin da kuka ji tsoro wa tanaza'tum fil amr kuka dora ja'in ja cikin lamari wa asaitum kuka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na nasara da ganima minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhira cikin ku akwai wanda yake nihin duniya akwai kuma wanda yake nihin lahira a cikin ku thumma sarafakum anhum sannan Allah ya jirkito ku gare su suka yi ta dukan ku thumma sarafakum anhum domin Allah ya jarraba ku Allah ya ce duka ya yahe ma wanda suka yi wannan laifi da kaga a samu wani ma yana cewa a wannan ya gudu sahabi wannan ya gudu a yakin hudu wannan bata lokacin ka ne walqad afa anhu Allah ya ce duka ya yahe musu kararai sabkar da ya ce dai ya yahe musu wannan kurakuran da suka Abdullahi ibn Mas'ud ya ce shi bai san cikin wanda suka je yakin Uhud ba akwai wanda yake nihin duniya a zuciyar shi ya ce bai taba tsammanin haka ba sai da aya ta sabka ta ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah dan haka da aka kashe wannan adadin mai yawa sahabbai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa mai cewa wannan adadin yana da yawa ya zami da su wajen rihiwa manzo Allah ya ba su umarnin cewa a dora gama mutum biyu mutum uku ana rihiwa a kabari guda sannan kuma haka ma lakkafani in yayi kadan baya isa to a dora gama mutum biyu ko fiye da haka ana yi masa lakkafani guda to wannan shine darasin da ke da koyon da yake da alaka da wato hukuncen gawawwaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u bainar rajulaini yana hada tsakanin mutum biyu min qatila Uhud daga cikin wanda aka kashe a yakin Uhud fi sabin wahidin atuhahi daya wannan ya nuna kenan cikin hadisin akwai dalili da yake nuna in an samu gawalwaki da yawa ko dai an yi yaki ko kuma yan ta'adda sun zo sun yi ta'addanci ko sun kashe limammai da masu sallah sau da su yan ta'addan namu yanzu sai kaji suna kabbara amma ba su da wanda suke kashewa sai masu sallah sai kaji mutum yana Allahu akbar kuma ya daga dirafo an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin dirafon amma in ya shigo gari ko akwai coci dubu baka taba jin sun kai ma coci hari ba dan ka gano cewa akwai matsala cikin masu jihadin nan ba za ka taba jin sun kai hari wata coci ba ko sun kai hari gidan giya sai su shigo gari ba akwai gidajen giya akwai gidajen karuwai akwai cucu-cucu akwai warin badala da iskanci iri-iri amma inda suka hi ganin tuwanta su kai hari shine masallaci saboda sun san ana ruku'i da sujada su kuma cucu ko sun je ba a ruku'i da sujada rawa ce ake kowa na falke ko kadan gari aka gani duka za a hi ciki a tsere amma masallaci tunda ana sallah akwai ruku'i da sujada lokacin ba a gani ko dan haka nan suke ganin za su yi jihadi Allah wajen wannan jihadi, jihadin da zaka zo ka kashe masu sallah. To in ka je wajen Allah ka ce mi, ko da yake shi kauya ga uzurin su ko lokacin da yana tashi ya ce babu ruwan mu da wani sallah kuke yi, ya ce manzon Allah ya sa an rushe masjidul dirar. Abu da haka kenan, wannan ba matsala bane a rugurguje masallaci na munafukai. Amma masallacin duk masallatai musulmi din na munafukai ne wajen shishe ku. Masjidul dirar ne gaba ɗaya saboda suna goyen bayan ɗan demokarasi. Tunda ana goyen bayan ɗan demokarasi kenan duka masallatan yanku ya halatta a rushe su. To ina wanda bai halatta a rushe ba kenan? Babu shi ko? Ina su ne kuma ba su da. To Allah raba mu da fitina. Don haka wato ba karaman fitina bace mutum ya rikice wai addinin shi ne ya karantar da shi cewa a kashe musulmi. Huraym al-Asadi yake cewa a aqtulu musliman min ghairi shay'in wa laysa bi nafi'i ma ishtu aish wa lastu bi qatilin rajulan yusalli ala sultani akhara min quraish lahu sultanuhu wa alayya ismi ma'adallahi min jahlin wa taish. Yace ai ba zan kashe wani mutum bane saboda mulkin wani ko saboda siyasar wani. Kawai wani yaje yana neman ya ci zabe ko ya ci mulki, ni kuma inzo ina hauka inzo in kashe wani musulmi yana sallah. Yace ba zan yi haka ba saboda mulkin wani daga cikin Qurayshawa. Kaga shi yana zancan ma masu mulki na Qurayshawa ko? To balle yanzu na mai mulkin demokarasi. Kaga mutum wai yayi hauka an kashe shi wai saboda farfaganda na siyasa. Lahu sultanuhu wa alayya ismi, yace shi yake da mulkin shi, in ma zaban ne za a ci shi ne za a ci, ni kuma zunubi na yana a kaina. Yace kai ma'azallahi, muna neman tsare Allah min jahalin wa taish, game da jahilci da kuma rashin hankali. Wannan rashin hankali ne shi yake da mulkin shi, in daukaka ce shi zai samu, kai kuma kai kake da haukanka ko? Don haka wato idan aka samu wasu ƴan ta'adda sun zo sun kashe al'ummar musulmi masu tarin yawa, ko kuma wata alloba ta faɗo, Allah ya mamu tsari da ita, ta zo ta kashe al'umma mai masu tarin yawa, ko wata jarabawa ta zo ma al'ummar musulmi wanda aka samu gawawwaki masu yawa, to kaga ana da buƙatar wannan hadisin ko domin aiki da shi. Yanzu ya za a yi da su wajen dawainiya tana yiwa ya zamanto wanda za su yi tsaye wajen kula da gawawwakin mutane ne ƴan kaɗan za su sha wahala ba za su iya ba. To ya halatta lokacin idan lakafani ya yi kaɗan a ɗora halhaɗa mutane. To sai dai wajen halhaɗawa yaya ne za a yi? Tunda wannan hadisin ya ce ya ɗora haɗa mutum biyu a lakafani guda, to ya ne wajen haɗa su? Kamar za a hauda guda bisa guda ne sai a naɗiɗe su a masu lakafani, ko ko shi lakafanin guda ne za a raba biyu? Ko da ma bai isa kawai a ɗan lulluɓa kowa da shi. To duka wannan huskokin biyu hadisi yana ɗauka. Waɗannan huskokin biyu duka hadisi yana ɗauka. Ko dai illa kafanin ya yi kaɗan, to duk wanda ake iya yi ma mutum guda da shi sai a cira a ma mutum biyu. Ko kuma a hauda wani busa wani kawai a laulaye su cikin lakafani guda. Duka waɗannan huskokin guda biyu hadisin yana hawa. Kenan sai a yi wanda ya fi sauƙi. ثم يقول سنن من زعل الله صلى الله عليه وسلم سيئتي أيهم أكثر أخذا للقرآن تكين سوانيني يهي حردة القرآن فكاقة إن ده حردة القرآن تكيدا مسأي تكيدا جرمة بارايوم بتين زوان ده أمتون يهردة القرآن باية تكيل الساحي سيئن أنا كلوغان جاهلان كساسي أتي حردة وسأل رمومي قدا تمانو وقدا دوبو تمانو فهكا أكي النجر كوهين زعنا يدد أكوكو أمبالي da sauki. To ba wani dogon bari ne aka yi ba, in ma an bari dan yanzu shi mai ilimi a Niger shine wanda ya boko, shine mai ilimi. In ba kai boko ba, in tahiya kake karatu na zuba kasa jahili kake, kuma aka ba wani list ya shiko ta da jahilai, wallahi hadaka kai lalle akwai rashin kuma cikin wannan lambar. Yanzu limamin da wata kilan shi ya daura auren uwarka aka haihu ka, yanzu a baka takarda da biki kaje ka rubuto sunan ya cikin jahilan kasa. Limamin da in aka yi mutuwa a unguwa, ko za a yi ɗaurin aure, ko wani wato lamari ya taso, ko wata matsala ta taso, kai ko da ana yi can ba yanzu ya kamata a ce an bari. Domin Nijar yanzu da mugun abu ya taso baki kirin aka rasa yanda za a yi da shi, duka malamai aka tau. hatta jami'an tsaro zuwa suka yi suka ciccire hullunan su suka sunkuya suka zazzauna wajen malamai ana Allah ka tsare su na amin. To wannan kadai bai sai nuna matsayin su ba, su ma masu ilimi ne, suna da wato abinda za su iya yi a cikin kasa. To dan haka ba daidai bane a ce mutun ya harrace alqur'ani amma kuma ana kilgan jahilan kasa hada shi. Wani ma bawan Allah wallahi zaka ga alqur'anin nan hadda hannun shi ya rubuta shi tun daga Fatiha har zuwa minal jannati wan nas ya rubuci, amma kawai sai wanda ya sallamo yana masunan ka shi Allah wani abun kware ne ya gansu da takarda shi suna na Bala Hashim, yace to Bala Hashim shine jahili na 1800 a cikin Niger, ba kawai sai rubuta ya cikin jahilan kasa ya tafi shi. To kaga wannan kuskure ne babba. Ta haka makarantar alqur'ani ana girmama su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab lokacin da ya zama shine shugaba duk duniya shi yake da sandan bugawa, to sai ya ce babu wanda zai zama majalisin shi sai maharrata alqur'ani saboda girmama su. To kaga wannan hadisin shi ma ya cikin shi akwai girmama makarantar alqur'ani. Eh, gulgudan yanda mutum yake da yawan tilawa, gulgudan yanda za a fara danna ya cikin kabari. To kuma wannan sashin girmamawa ne. Girmamawa ne gare shi. Domin yanzu aka ga cewa wannan ya dara wannan wajen har da alqur'ani, to sai a dauko shi a fara sanya shi. Ka san fara sanya shi mu anan shi yanzu shi yake fuskantar alqibla kai tsaye. In aka kawo wani bayan shi, hakinan shi an girmama shi. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san dalilin da yasa yayi haka. Babu sakan banza bane. Fa yuqaddimuhu fillah, dika sai ya gabatar da shi dan wani yana iya lissafa cewa to ai wannan an kware shi a ce a fara sanya shi. To saboda dai kawai kabari abun tsoro ne wajen mu nan. Kuma kalmar Allahad tana nuna wato kabari dama kala biyu ne, akwai ashakka akwai Allahad. To Allahad shine wanda za a yi rami kawai daga jikin alqibla sai a zo a ƙara wani ya ta yi mai zirhi, sai a zira mutum nan wurin a zo a danne. To duk kasar da take da tauri yawanci Allah da shi ya yi dacewa, kuma shi ne mahihici. Kasar da ba ta da tauri sosai kuma in aka yi shi ba ta yi bai ba da matsala. Saboda haka za ka ga wasu kasashe na musulmi su kullum kabarinsu Allah din, wasu kuma kullum ashaka suke. Walam yughassalu, ba a yi masu wanka ba. Walam yusalla alaihim, ba a yi masu sallah ba. Kenan wannan hadisin akwai darussa da yawa ciki. Darasi na farko, hadisin nan ya karantar da mu cewa idan mutum ya mutu a fagen yaki, to ba a yi mai wanka, za a barin shi da jinin shi, ba a mai wanka. Wannan jinin nashi ba za ba kan ma kai ma wahala cewa bari ka shashshahe mai jini, kawai ka bar shi da jinin shi. Darasi na biyu, cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa idan mutum ya mutu, to ba a buƙatar a yi mai lakkahon in ya mutu wajen yaƙi. Ko babu buƙatar a yi mai lakkahon, sai dai kayan da ya je da su yaƙi su ne ake mai lakkahon da su a rike shi. Kawai haka nan ake kai shi. Kamar yadda can baya muka karanta hadisin wanda ya zo aikin haji ya mutu, ko kaga ai da kayan shi aka rike shi, kuma ba a rike kanshi saboda zai ci gaba. To shi ma mai jihadi ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa da Allah, yace duk mutumin da aka kashe shi wajen jihadi, to ranar alkiyama yana tasawwa daga kabarin shi, ciwon shi zai zama danye. Ko shekara 1000 nawa ya kwanci a kabari, wannan ciwon zai dawo kamar rannan ne aka ji mai ciwon, yana zubda jini haka zai tashi yaje gaban Allah. Manzon Allah yace al-launu launu dam wa rihu rihul misk, kalan shi kalan jini amma kamshin shi ciwon yana kamshin turaren miski. Dan haka duk wanda ya tashi daga kabarin shi ya ga jini na ta bulala ga waya ko ga wani bangare na jikin shi ya tunkari wurin tsayuwa gaban Allah, to wannan shahidi ne. Kuma kaga wannan akwai tashin hankali ga wanda ya wannan aiki. Ka sare mutum saboda yana son sai ka zo ka bi Allah, ka sare shi ka kashe, kuma ranar alkiyama ku tashi gaba dai ku zo ku yi tsaye ga ciwon shi yana ci gaba da tsiyaye jini, kuma kai ma ga kanan tsaye. Ai ba sai an ma magana ba, wannan kadan ya ishe ka tashin hankali. Kai wannan aika me yasa kai ya akai ka zo da jini, ka zo da ciwo da jini yana zuba a wangan. To kai kuma akai mu kafirci muke son mu ba kariya, muna son sai mun yi kayan mu, su kuma suka ce dole sai mun zo mun ba Allah. To kaga hisabi ya gare ko daga nan kowa san makomashi. Don haka wato shahada take da girma a wajen Allah, take da daraja. Sai kuma wannan hadisin ya karantar da mu cewa shahidi bai buƙatar a yi mai sallah, saboda yi magawa sallah neman ceto ne, nema ne ake Allah ta'ala ya bada ceton shi, ya mai gafara, ya mai rahama. To shi bai da buƙatar haka, saboda yana cikin yi ma Allah aiki ne ya mutu. To tunda yana ma Allah aiki, yanzu ko kai ka ɗauki wani ɗan aiki yana cikin yi ma aiki ya mutu, ka sallame shi ko ba ka sallama shi? To in ma ana wuce sallama, za ka mai wuce sallama. Ko gwamnati ta ɗauki ka kana matsayin sojinta, ka je kana mata yaƙi da ‘yan ta’adda aka kashe, ke ka ba ga ana girmama su ba? Saboda tsananin girmama da rafin ƙasa ma ake mallan kawai. Kuma sannan na baya sai ma an ƙara masa gala bayan sun mutu. To ka gani, bayan an kashe shi kuma har da gala ake ƙara mashi, ce ya ƙara daraja. Sannan kuma iyalinka za a ɗora kulawa da su, saboda a nuna kana da mahimmanci, kai ma'aikaci ne wanda kana cikin yi ma gwamnati aiki, ka mutu abin girmamawa ne. Sai na ga wanda yake cikin yi ma Allah aiki, kai tsaye ya mutu. Don haka babu buƙatar a yi mai sallah. To wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu girmama makaranta Al-Qur'ani. Kamar yadda wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa shahidai kin nan kala-kala ne fa. Don akwai shahidan da su ba haka ba ko? Akwai shahidan da za a yi masu wanka, za a yi masu sallah, za a yi masu lakkafar. Kamar yadda muka sha karantawa a cikin darasin mu nan wurin cewa shahidai kala uku ne. Akwai shahidai na duniya da lahira ko? To su ne shahidai na duniya da lahira, su ne wanda suka je ɗaukaka kalmar Allah aka kashe su. Wannan shahidi ne a duniya, za a mai mu'amala irin ta shahidai. Haka za a mu'amala da gawan shi irin ta shahidai. Akwai kuma wato shahidai wanda suke shahidai ne na lahira banda duniya. Nan duniya za a yi masu irin yanda ake ma sauran gawawwakin musulmai, komi da komi za a yi masu, amma a lahira za a tada su layin shahidai. Kamar wanda ciwon ciki ya kashe shi ko? Kamar wanda ya mutu cikin gobara, kamar wanda ruwa suka canye shi da makamantansu, kamar wanda aka kashe saboda dukiyar shi ko saboda kariyar iyalin shi aka kashe shi. Duk ire-iren waɗannan hadisai sun tabbatar da shi shahidai ne. Amma yanzu in mutum ya zo yana ba iyalin shi kariya, sai barayi ko ‘yan ta’adda suka kashe shi, to yanzu an ɗauko gawan shi an mata wanka ko ba a mata? Fesu za a wanke ta, a mata lakkafa ne, tsab za a dukunkune shi, a yi mai sallah, ƙwarai za a yi mai sallah. Amma a lahira ne za a tada shi cikin sawun shahidai. Don haka shi wannan shahidin lahira. Akwai kuma shahidin duniya, Allah mu tsari da shi, shi ne wanda ya huta yaƙi ana tunanin dan Allah ya huta, ashe dan wata manufa ya huta, aka kashe shi can wurin. Nan duniya shahidi ne, za a mashi irin yanda ake ma shahidai lahira, kuma sai a tada ya ba tare da shahidai ba. To wannan shi ne shahidin duniya. To idan mutum ya zo wajen yaƙi sai aka ji mai ciwo, da aka ji mai ciwo sai aka sai da shi, aka kwantar da shi asibiti yana jinya. Bayan ya yi jinya an kamai banana ya shanye, apple ya gama da shi, shinkafa ya canye, ɗan lokaci kaɗan kawai sai ya mutu. To yaya shahidi ne wo? Ko ba shahidi bane shi ma? To shi wannan za a yi mashi wanka, za a yi mashi sallah, za a yi mai lakkahun. Kenan wannan baya cikin wanda ake ma kana yiwa yana cikin shahidan lahira ko? Amma nan duniya za a mai mu'amala irin ta sauran gawawwaki na musulmai. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا رواه أبو داود. دقى علي دان الله تتبت أغريش يتي ناجما زان الله تيرا دامن شن الله سكار تبت أغريش يناتيو. لا تغالوا في الكفن كاركو دورا وچا إياكا أكل لكفن فإنه للشي لكفني يسلب سلبا سريعا ana zare shi zarewa ta gaugawa. Rawahu Abu Dawud. Abu Dawud ya rawaice shi. Wannan hadisin cikin shi yana karantar da mu cewa ba a san alfahari da nuna isa wajen sayen lakkafan a ce a aiwa na ne yan mutu dan haka lakkafanin da za a sayi ba irin na talakawa bane idan ana sayar da lakkafani wato meter guda jikka guda ko dala 100 sai kace a shi wani sai dai a nemo mai irin wanda ake sayar da meter guda jikka 10 don maganin dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wuce iyaka wajen neman lakkafani mai tsada ko mai kima dan a yi ma mutum saboda shi mutum ma ana ganin na daban manzo Allah yace kar ku yi haka me yasa manzo Allah yace saboda lakkafanin nan da gaugawa ake zare shi ma'ana dandanan yake tsufa dandanan yake tattakewa ya riddige kenan babu bukatar yin haka nan almubazzaranci ne da bannar dukiya wanda babu bukatan shi ba a san mutum in yi rasu a dora neman lakkafani na alfahari na nuna isa kuma ba a san a nemo lakkafani koma baya wanda shine na ƙasa wanda da an same ka da an daga ma sai ya rigi a ba a yarda ba da na ƙasa ba a yarda ba da na sama kwarai sai mi sai na tsaka tsakiya a nemo wanda yake tsaka tsakiya ba mai tsada ba wanda ya wuce iyaka ba koma baya ba wanda kamar tsumma dandanan yake ci a same lakkafani na tsaka tsakiya haka nan ne yayi dacewa kana wannan hadisin ya hana alfahari a kotan lakkafani sannan wannan hadisin ya tabbatar mamu da cewa lakkafani ba ya jimawa dandanan yake rubewa da ya gangane ya lalace shi yasa Abubakar Siddiq kamar yanda hadisi yake cikin Muwatta Malik wato aka samu wani kyalle yayi kura yayi dauda ya baki irin aka kakkabe shi Abubakar Siddiq ya adana shi yace shi nake son a yi mana lakkafani da shi idan na mutu وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك دغا عائشة يدان الله تتبتا أغريتا للي النبي سيرا دا أمنشن الله سكارة تبتا أغريش ياتي متى دا زاكي متو كاهني دا نايمك وانكا الحديث رواه أبو أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان وانا حديث أحمد يروى يتيش دا ابن ماجة ابن حبان يا إنغنتاش وعن أسماء ابنت عميس رضي الله عنها دغا أسماء يا عميس يدان الله تتبتا أغريتا أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه للي فاطمة يدان الله تتبتا أغريتا تاي وستيشي علي ييمت وانكا يدان الله تتبتا أغريش راه الدار قطني يرويتوش توانا حديثان قدابي موضوع إنسو قدان دكا سنة تتوناواني أكام wato mata ta mamiji wanka ko miji ya mamata wanka wannan kuma ya gabata mun tattauna akan wannan cewa ya halatta mata ta yi wa mijinta wanka idan ya mutu ko kuma miji ya yi wa matar shi wanka idan ya mutu wannan shine ra'ayin da jumhurun malamai suke akai ra'ayin Imam Malik rahimahullahu ta'ala ra'ayin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala shine ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala shine ra'ayin jumhurun malamai masu tarin yawa kusan ma wasu malamai sun ce ijma'i ne ijma'in malamai ne cewa mata tana iya mijinta wanka miji yana iya yi wa matar shi wanka amma kar a manta a can baya mun ce abinda aka hiso shine maza su yi ma maza wanka mata su yi ma mata wanka wannan shine mahihici ba a so ba wata mace ta mutu wasu maza su yi mata wanka ko wani namiji ya mutu wasu mata su yi musamman in balagaggu ne ko muka ce amma in yaro karami ne wanda bai balaga ba to ya halatta kowane bangare in ai yarinya ce wanda bata kai shekarun balaga ba ta mutu to babu laifi in maza sun yi mata wanka in dan yaro ne karami wanda bai kai shekarun balaga ba ya mutu babu laifi idan wato mata sun yi mai wanka amma duk wanda ya kai shekarun balaga to an hisa maza su yi mai namiji wanka mata su yi ma macca wanka to nan kaga wannan hadisin ya ƙara tabbatar mamu da cewa banda mata da miji ita mata tana iya yi ma mijinta wanka miji yana iya yi ma matar shi wanka an tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal game da cewa mutun ne yar uwashi uwa ɗaya uba ɗaya ta mutu balagagga to amma babu mata wanda za su yi mata wanka shin ya iya yi mata wanka shi da kanshi sai Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce a'a sai aka ce mace to larura ce ba wanda za su yi mata wanka sai shi kadai sai ya ce to in dai babu sai shi kadai to ya mata wanka da kayanta a jikinta kuma ya sanya gam ga hannun shi ko wani abu duka cikin wankan gaba daya ya yi shi tare da wani abu a hannun shi dan haka dai ba a yarda ba namiji yayi wa mace wanka ko mace ta yi wa namiji wanka sai in matar shi ce ko kuma ko mijinta haka ma wato bangaren uwa shin maza sun yi ma iya yi ma uwarsu mace wanka to abinda aka hiso in dai akwai mata wanda za su yi a bar mata su yi mata amma in baban su ne namiji to babu laifi suna iya yi mashi matsayin su na ƴaƴan shi manya haka suma mata suna iya yi ma uwarsu matsayin su na ƴaƴan ta manya tare da cewa dai dukkanin sharuɗan wankan dole sai an suturta ma mamaci al'auren shi amma bisa kan wannan matsalai kamar yanda wasu malamai sun gaya cewa ijma'i ne namiji ya ma matar shi wanka mata ta yi ma mijinta wanka to akwai wani kauli guda shazi shi yasa ma malamai ba su lisahi da shi saboda sun ce walaysa kullu khilafin jaa mu'tabar illa khilafun lahu hadzun min an-nabari ba kowane sabani bane ake tsayawa kallo to wani sabanin bai ma cancanci a tattauna shi ba to wannan sabanin shine mazhabar Imam Abu Hanifa Allah yi mai rahama da wato Imam Sauri da wata riwaya daga Imam Al-Auza'i su suna ganin cewa mata ba za ta mijinta wanka ba miji ma ba zai ma matar shi wanka ba to me madogaran su kuma ga hadisi sun nuna ana yi suka ce ai akwai dalili babban dalilin shine suka ce ai da zaran guda ya mutu to aure ya tsaya daga nan dan haka yanzu ba muharrama shi ba mace balle ta baka shine dalilin da suka dogara akan shi suka ce da an ce guda ya mutu to aure ya tsaya daga nan dan haka yanzu sun zama ba muharramai tsakanin su babban bai taba wai to wannan magana daidai ce kaga ai jamhurin malamai suna sabanin ta ko to ba daidai bace ko cewa ma aure ya tsaya da mutuwa shi ma ba daidai bane domin saboda inda aure ya tsaya daga mutuwa to yaya aka ce arba'atu ashhurin wa ashara wannan takabai da ake ta wata 4 da kwana 10 wa ake ma inda ya tsaya daga nan wurin da shi ta je kai tsaye ta aure wani man amma ai duk a musulunci kowa ya san cewa in yau kinnan mijinki ya mutu kika je kika yi aure yanzu to wannan auren naki lalataccen aure ne musulunci bai yarda ba saboda mi saboda akwai buƙatar ki jira wata 4 da kwana 10 ko sai in mai ciki ce shi ma akan fatawa wasu malamai ko in mai ciki ce mijinta ya mutu yanzun nan kamin minti 3 ta haihu to shikenan tana iya zuwa ta yi auren ta a wannan ranar ita to amma dai duk da haka koda mai ciki ce ai an ce sai ta haihu cikin ko to me yasa aka ce sai ta haihu cikin saboda har yanzu akwai ragowar haƙin wancan mijin in kuma ba mai ciki bace saboda akwai ragowar haƙin wancan mijin dan haka hujja cewa aure ya yanke daga mutuwa wannan hujja tana da rauni dan haka dai ba sai an yi dogon bayani ba ma bisa kan wannan mas'alai tunda abin da yake daidai shine malamai sun yi ijma'in cewa mata tana iya ma mijinta wanka miji ma yana iya yi ma matar shi wannan hadisin na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata inda ke zaki mutu kahinni da na miki wanka cikin hadisin akwai yi ma Aisha albishir da cewa manzon Allah sai ya riga ta rasuwa domin ya ce inda a ce ke zaki mutu kahinni to da ni zan yi miki wanka ya nuna mata cewa shine zai riga ta wato mutuwa kenan kaga wannan hadisin karare yake sannan kuma hadisin Asma ibnatu Umais idan Allah ta tabbata a gare ta matar Abubakar Siddiqi ko to ita ma ta yi ma Abubakar Siddiqi wanka lokacin da ya rasu ita ta yi mai wanka da ta sha wahala ne sai ta nemo Abdurrahman dan Abubakar yazo ya kama mata kenan kaga wannan duka yana ƙara tabbatarwa sannan Fatima yaddan Allah ta tabbata gare ta yi wasiya cewa idan ta mutu wa zai yi mata wanka Ali ibn Abi Talib to kaga Fatima tana da ilimi saboda daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuto amma yanzu duk wata mace yanzu wanda namiji ke aure abinda ke cikin kwakwalwar ta shine zaka mutu ka bari to dibo Fatima wasiya ta yi Ali ibn Abi Talib ya mata min saboda tana ganin za ta riga shi mutuwa amma yanzu in ka lissafa mata ko kashi 99 da rabi a cikin su sai ka tar da dukkan su abinda ke cikin kansu kai mazajin su ne za su mutuwa su bar su sai sama in ka sai gida kuna ciki da larura ta sa zaka sai da sai ka jama ta kata na yau yanzu in ka sai da shi mu in ka mutu ina zaka baro da ka sai gida kuna ciki wata larura ta rayuwa ta sa zaka daga gidan ka sai da sai ka ji ta fara garrama da kai kana a'a abin jummala da za a kasar da wannan gida yanzu in kasar da shi to mu durar da kan mutu kenan ina zamu kagawa ita ba ta lissan ita za ta daga ka mutuwa idan ta ce ma radda kan mutu to mu ina zamu zauna kenan kai zaka mutu ba ita ba to alhali ka tana yi ta riga dan lamarin ga hannun Allah yake ita mutuwa ba a kallon girman mutum ko tsohon mutum ko makamantansu lalle tabbas in aka diba sai a ga maza sun yi yawaita mutuwa ko eh kuma dalilan mutuwa kan maza sun yi tabbatuwa mafi yawanci dan aka ce an zo yaki wa ake kashewa an aka yanta adda suka kawo hari in kaji an ce an kashe namiji 10 in kaji an ce an kashe mace 10 ko to kakka bincika maza su lumkin haka nan kullum musiba tana yawan fada wa maza ne suke dawainiya suke kai da kawo in wani gini ya fado so ake fado ma duka za a ga matsaloli na rayuwa duka sana saboda haka lalle tabbas maza sun yi hatsari kuma sun yi yawan mutuwa sai sama kullum a rayuwa za ka ko ina aka yi lissafi sai an tar da mata sun yi yawa haka nan ne to amma dai wannan bai sa kawai ka mace ta azama mijin ta mutuwa saboda tunanin shi zai riganta mutuwa kenan kamata ai ma kowace mace ta rubuta wasiya ita ma tace to idan na mutu miji na wani shi zai mana wanka kenan wannan yake nuna ta yarda ta iya riga shi mutuwa wa anna buraida fi qissati al-ghamidiyya allati amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi rajmiha fi zina qala thumma amara biha fa salli alayha wa dufinat rawahu muslim daga buraida a cikin qissar al-ghamidiyya ghamidiyya ita ce wadda manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi umarni a jehita fi zina akan zina kala yace thumma amara biha sannan yayi umarni fasulli alaiha akai mata sallah wa dufinat kuma aka ruhita rawahu muslim muslim ya rawaice shi to wannan ghamidiyya nisba ne zuwa ga ghamid sunan kabila ce daga cikin kabilu na laraba shahararru sannan nuha yanzu al-ghamid wannan kabila ita kuma wani dan yanki ne cikin babban kabila wanda ake ce ma al-azd to hayin da sanannu ne cikin larabawa dan haka wannan baiwar Allah yi ghamidiyya kissar ta sananniya ce kuma shahararra saboda zuwa ta yi zina bayan ta yi zina sai ta ji tsoron Allah ta ji imani ya zo mata sai tana son ta tuba sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune ta ce ya ma'aikin Allah nayi zina ina son a tsarkake ni a yi mana hukuncin Allah aje aje hin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya share da ita. Ta ƙara dawowa wani karo, tace ya ma'aikin Allah, na aikata zina, so nike a tsarkake ni a tsaida hukuncin Allah a kaina. Manzon Allah ya share da ita. Ta sake dawowa karo na uku, ta sake dawowa karo na hudu. Da ta zo karo na hudu, kamar ta mu kanta shaidu ne har sau hudu cewa ta yi zina ko? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi jama'a game da ita wayyaya ne lamarin wannan macen suka ce garau take lahiyar talau ba ma haukaciya bace ba ta da tabin hankali lahiyar talau manzo Allah da ya tabbatar da cewa lahiyar talau ba ta ba mara hankali bace kaga inda mara hankali ce sai a kauda ta go ya tabbatar da hankalinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to yanzu za a bincika ko da aka je aka bincika sai aka tarda tana da ciki sai manzo Allah ya ce mata to yanzu ki je har radda kika haihe cikin ki sai ki zo saboda wannan baiwa Allah da gaskata take ta tuba tuba mai kyau so take kawai a je hita kana akwai karin hali gare ta a karamin imani bane da ta je ta haihe cikin ta tana haihuwa kawai sai ta tunkaro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ma'aikin Allah ga dan na haihe a je hin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace koma gida ki je ki cigaba da shayar da shi har sai kin gama shayar da shi sai ki dawo yanzu inda kai ne ka dawo ko da ma a ce da farko zahin imani ne ya kwaso ka to ai aka dan kwana bi sacewa abin yake eh dan yanzu wani yana iya yunkurawa ya je yanzu nan yana iya jihadi ko amma da an bashi minti uku ya tunani sai ya fasa wanda wani ya tunkaro yayi niyyar yin aikin alheri amma da inda aka dan dauki lokaci yayi nazari ya kalli kaza ci kai bar dai sai kaga ya fasa ko to kadiba kaga ita bata fasa ba saboda niyyar ta mai kyau ce kuma ta sani cewa wanda ya aikata wannan babban zunubin in aka jehe shi kamar an tsarkake shi daga wannan lai. Shi yasa ba an tatahi ta shayar da yaro shekara biyu tana shayar da shi. Sai da yaro aka yaye shi har ya fara cin abinci yana iya cin abincin yanzu da kanshi. Sai ta dawo tare da yaro wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'aikin Allah na yaye shi. Ya daina sha don haka a jehe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi dan ya bada shi ga wata mata ta ci gaba da kulawa da shi. Ita kuma ya umarni a jehe ta. Aka ji aka jehe ta. Manzon Allah ya umarni a yi mata sallah kuma aka ji aka rihe ta makabartan musulmai. A wata riwaya ma aka ce manzon Allah da kanshi ne ya yi mata sallah. Ko da yazo zai yi mata sallah Umar ibn al-Khattab ya fusata ya rike shi ce ya ma'aikin Allah atusalli alaiha wa qad zanat. Yanzu zaka yi mata sallah kuma alhali ta yi zina. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ya Umar innaha qad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli al-madina lawasi'atu. Wannan matai ta tuba tuba mai kyau, tubar da inda za a rarraba ta tsakanin mutum 70 cikin mutanen Madina da duk ta ishe su Allah ya gafarta musu zunubansu. Ma'ana tubar ta ita kadai saboda ingancin tubar ta da tawon tubanta da karhin tubanta, inda za a kira mutum 70 masu zunubi duka a kalkasa musu wannan tubai da kowa ya samu gafara zunuban shi dalilin ta. Manzon Allah ya ce wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Ka taba samun ma wata tubar da ta hita ita fa kyautar ranta ta bada ga Allah, ta san jehi ta za a yi ta mutu amma saboda karhin tuba da ingancin tuba ta bada kyautar wannan ra'ai ka tuba ta kai tuba. To wannan shine kissar Gamidiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka jehi ta. Bayan an jehi ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah kenan, yi mata sallah yana nuna wannan zunubin da ta aikata bai hudda ta ga musulunci ba ko. Sannan kuma yana nuna wato lalle Allah ya karbi tubanta. Manzo Allah da kanshi yayi mata sallah. Kenan wannan ciki akwai mai da raddi akan khawarij wanda suke ganin wai musulmi in ya aikata babban zunubi kawai shikenan ya kafurta ko a ƙarya ne. Bai kafurta ba. Inda duk wanda ya aikata babban zunubi ya kafurta, da wannan matai ai babban zunubi ne ta aikata. To dan haka wannan yana nuna cewa musulmi yana nan matsayin shi na musulmi koda ya aikata kaba'ir. Kuma ana mai sallah, musulmai suna yi mai sallah. To riwayar da tace manzon Allah ya umarni aka mata sallah, ita ma wannan riwaya akwai darasi cikin ta. Tana nuna masu aikata kaba'ira ba a san mutanen kirki suna yi masa sallah, masu daraja sai dai a sa wasu su yi masa sallah. Kenan ita wacce riwaya da ta nuna wani ne ya mata sallah ba manzon Allah ba. Kenan wannan riwaya ta nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mata sallah ba saboda tana cikin musulman da suke aikata kaba'ira ko. To duk musulmi in ya mutu yana aikata kaba'ira ba a san mutane masu daraja su yi mai sallah. Sai dai a bar shi wasu gama garin musulmi su yi mai sallah. Ba ana nihin ba a mai sallah ba, za a mai. Sai dai mutane masu daraja ne ba za su yi mai ba. To haka aka ji aka rihe ta a makabartan musulmai. Kenan wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu cewa wanda suke aikata kaba'ira ana yi masu sallah kuma ana rike su makabartar musulmai, kuma har yanzu musulmai ne su. Haka ma wanda aka yi mahaddi, duk wanda aka mahaddi na zina ko haddi na wani abu daban da ya aikata ko ya kashe wani, shi ma aka mai haddi aka kashe shi, duka za a mai sallah kuma za a rike shi makabartar musulmai. وعن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاكصة فلم يصلي عليه رواه مسلم. daga Jabir dan Samura yace an zo ma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da wani mutum wanda ya kashi ke kanshi bimashakisa, ya kashi ke kanshi da wato wani macamuki ko wani karhi. Abinda ake cewa mashakisa a larabci shine karhin da ake sanyawa ga sanda ya zama shine kan sanda, ko ya zama bana dai wani icce ko wata sanda in aka mashi dan karhi, ko da kamar irin abinda ake shara da shi rato ko ko da rato ne wannan karhin nashi mashakisan, ko da gatari ne wannan karhin nashi. Duk karhin da ake sanyawa akan wata sanda shi ake kira haka. Dan haka nan wannan mutumin tana yiwa gatari ne yasa ko ya haskare kanshi, tana yiwa wani masharci ne yasa ya sharce kanshi. To ya kashi ke kanshi
falam yusalli alaihi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi mai sallah ba rawahu muslim wannan hadisin kamar wancan hadisin yana karantar da mu cewa mutanen da suka aikata kaba'ira to ba su huta daga musulunci ba dan mutun ya kashe kanshi ba ka cewa ya huta daga musulunci dan mutun ya wato ya yayi zina ko ya zama yana shan giya har ya mutu duka wannan babu hujja akan cewa ba musulmi bane kuma wannan martani ne akan khawarij su da suke da aqida cewa duk mai aikata babban zunubi kawai ya kafurta a kuskure yana nan matsayin shi na musulmi to amma sai dai mi sai dai ba a san mutane masu daraja su yi mai sallah duk mutanen da aka san masu daraja ne to ba a san su zo su yi mai sallah cikin al'umma kar wasu manyan mutane a cikin gari ko kuma wasu manyan malamai a cikin gari ba za su yi mai sallah ba dan haka in akwai wannan rabul ko wani minister to bai dace ba ya zo ya ma irin waɗannan mutanen sallah saboda su masu daraja ne masu girma ne cikin al'umma in akwai malamai masu fatawa a cikin gari to bai kamata ba su zo su yi sallah ga irin wannan to kamar ana nihin ba a mai sallah tunda ya kashe kanshi za a mai sallah amma mutane masu daraja ne abba za su yi mai sallah yi mai sallah dole ne in ba a mai sallah ba ma kowa yayi lai domin matsayin shi na musulmi dole ne a yi mai sallah sai dai ana san mutanen da ba masu daraja ba su ne za su yi mai sallah to hakan nan ne kuma wato kashin kisan kai shi ma kaba'ira ce babban kaba'ira domin hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya sha wata guba ya kashe kanshi to za a bashi gubar shiga hannun shi cikin wutar jahannama ya takwankwada yana kashe kanshi duk mutumin da ya sa wani macamiki ya camuke kanshi za a bashi macamakin shi cikin wuta ya ta camuke kanshi da shi duk mutumin da ya hau wani wuri mai tudu ya gangaro ya mutu to za a yi ta gangarawa da shi cikin wutar jahannama ma'ana hanyar da ka bi ka kashe kanka to irin wannan hanyar za a dora ma azaba da ita ranar alkiyama yasa kuskure ne musulmi ya kashe kanshi ayat qur'ani ta ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku innallaha kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai tausayi ne a gare ku sai ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya saki ya aikata haka udwana saboda keta da iyaka wa zuluman da zalunci fa sawfa nuslihi nara to sannan zamu kona shi cikin wuta wa kana zalika ala Allah yasira dan haka koma wace hanya zaka bi ka kashe kanka shari'ar musulunci ba ta yarda ba karka ce kunar bakin wake kunar bakin wake ba musulunci ne yazo da shi ba karka ce ka sa ma kanka ka danna ma kanka ban ko kai duniya ta sha ma kai ko damuwa ta ma ya bar ka sha kwaya ko kuma ka halbe kanka abin da yasa ba a yarda ba musulmi yayi haka domin wato bala'in da kake gudu karuwa yi in ka kashe kanka saboda gudun matsalar damuwa ko to damuwar karuwa za ta yi domin kam Allah ya dauki alƙawari cikin alƙur'ani sai ya kona ka cikin wuta to ka kashe kanka ka tafi wuta ba gwamma damuwar duniya ba in duka damuwar kowa za a dauko a tattara ma ba gwamma ka dauka ba kai ta tagumi yafi sauki kai tagumi wani dan lokaci ka tashi ka shashayi wani lokaci ka tashi ka shahura wani lokaci har da shinkafa duka yafi sauki kana bakin ciki da ba ganin kana cikin bakin cikin ba kuma kake canya to ba wani matsala ka cigaba da lallaba da rayuwanka har Allah ya kawo abin da zai tahira ma da wannan damuwar ai da Allah ya halicci dan adam ya halicce shi matsayin mai mantuwa kuma yana cikin rahama da tausayi da Allah ya mu ko kana ganin mantuwan nan ba rahama bace ita ma rahama ce da tausayin Allah inda a ce babu mantuwa take ganin rayuwa za ta yi a ce bakin cikin da aka maka tun nan da shekara 20 a baya yana nan kuma ga wani ya taho kuma ga wani kuma ga wani kuma ga wani na demile yana nan da demil ban ya tarda shi duka suna nan sun tattaru kuma kullum kana tuna da su baka mantuwa ai ba za ka iya rayuwa ba shi ma rahama ce wannan mantuwar sai ka zo abe ya bata ma rai kai ta bakin ciki kana tahuci kana surati amma da an kwana bi shi kenan sai ya kamance da shi ya wuce ka gani dan haka kenan ba daidai bane musulmi ya kashe kanshi ko ma wace irin larura yake ciki ko ma wace irin matsala duk girman cutar wanda yake ciki duk girman kuncin da ya shiga duk girman damuwar da ya shiga in kaga musulmi wai ya kai ya kashe kanshi to bakin jahili ne babban jahili ne wannan dan haka Allah ma mutsari da haka kenan kashe kai yana cikin kaba'ira kace a ainan ga yahudawa ce in na sanyo maka na bambata tashi da mu gaba daya ai na rage irin asara a baka kyauta ba musulunci bai yarda da wannan ba wannan ayat ko ta an shahitan dan haka wannan kunar bakin wake ba musulunci bane ba daidai bane mutum ya je ya kashe kanshi, kai dai in jihadi ne za a yi jihadi gaba da gaba, na aka harbe ka ko aka kashe kashi kan nan ba kai kashe kanka ba, amma haka nan kawai ka je da gangan ka dana makanka ba ma ba mai ka san tashi za su yi da kai, duk wanda ya kunar bakin wake matsayin wanda ya kashe kanshi yake, kuma dukkanin malaman musulunci sun yi fatawar cewa ba daidai bane yin kunar bakin wake. In ka ga malaman da suke fatawar cewa daidai ne ko, to ka bincike su ka gani, sai ka ga ba malamai bane wanda aka yarda da su, suna da matsala. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqumul masjid, daga abu huraira dan Allah tabbata a gare shi a cikin qissar matan nan wacce ta kasance tana sharar masallaci. Qala yace fa sa'ala anha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya game da ita, faqalu suka ce matar ta mutu, faqala sai yace afala kuntum adantumuni, shin me yasa ba ku sanar da ni ba, faka annahum sagharu amraha, kamar sun raina al'amarinta, suna ganin haba daga sharan masallaci kai sai a zo a tado annabi tsakar dare a ce wanci mai sharan masallaci ta mutu, ai bai kai ba sai an tado shi, kai suka je suka rihita da kansu. Manzon Allah yace masu dulluni ala qabriha, ku nuna mana kabarinta, fadalluhu suka nuna mashi, fasalla alaiha, yaje yi mata sallah, muttafaqun alai. Wa zada muslimun, muslimu ya kara cikin riwayar shi, thumma qala, sannan manzon Allah yace inna hadhihi alqubur, lalle wannan kabarburran, mamlu'atun zulmatan ala ahliha, an cika su da duhu ga masu su, wa inna Allaha azza wa jalla yunawwiru halahum, lalle Allah mai girma da daukaka zai haskaka masu su bi salati alaihim, saboda sallar da nayi musu. To wannan hadisin akwai darussa a cikin shi, daga cikin darussan yana nuna ma sharan masallaci ba abin rinawa bane, aiki ne mai daraja mai girma, mutum ya zama yana tsabtace masallaci yana kulawa da shi ko, to wannan aikin ba karamin aiki bane wanda za a rena, domin Allah ya faɗe shi cikin Alkur'ani, fi buyutin adina Allah an turfa, ya faɗi wannan aikin na tsabtace masallaci da girmama shi da kulawa da shi. To ita wannan wata riwaya an ce namiji, a wata riwaya an ce mace ce, to dama ko mace ce ko namiji ne karatun da ake so a gano ciki ya huto, na farko ana son a gano matsayin sharar masallaci ko, to kan haka ya bayyana. Sannan cikin hadisin nan akwai karantar da mu cewa ya halatta a sanar, a yi sanarwar mutuwa, a ina muka gano haka, za Allah ya ce afala kuntum azamtumuni, shin me yasa ba ku sanar da ni ba, to sanar da shi ba shi labarin cewa wancan ta mutu ko, eh sanarwar mutuwa ya halatta. To ga su hadisan nan bayan shi za su biyo baya, su kuma suna nuna sanarwar mutuwa ba ta halatta ba. To su sanarwar mutuwa akwai wadda ta halatta, akwai wadda ba ta halatta ba. Shi karatun na sanarwar mutuwa za mu bari shi sai sati na gaba insha Allah, amma shi hadisin wanga za mu yi da karatun da ke cikin shi. Don haka cikin wannan hadisan akwai karantar da mu halaccin yin sanarwar mutuwa. Sannan cikin wannan hadisan akwai karantar da mu cewa sau da yawa cikin al'umman musulmi, wani bawan Allah da yake aiki na alheri sai ya gaba dauke shi komai ba, baya cikin lissahi, amma a wajen Allah wannan aikin nashi yana da girma, yana da muhimmanci ko. Sau da yawa sai ya ga mutum ba dauke shi komai ba, wani fadan agaji ne, yana ganin dan agaji ne, kuma cikin agajin ma shi karami ne, dan haka eh mutu ba wanda ya dawo, ce wani dan agaji ne ya rasu, shikenan kai ba komai bane. Ashe shi wannan aikin da yake yana da girma a wajen Allah, ya yi wani malami wanda ya shahara ana ta yawo da shi, malam wane ne, malam wane ne, to na dan agajin ya yi shi daraja wajen Allah, naka shi Allah ba ruwan shi da babu ruwan Allah da yawan aikinka ko tarin aikinka, yana kallon tsarkin zuciyanka ne da ingancin aikinka, aikinka ko dan kadan ne Allah ta'ala yana iya karban shi, saboda ya kalli kyakkyawan manufanka ya sa mai albarka, wato ya maka matsayi mai girma kamar yanda yama wannan mai sharan masallacin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ku nuna mani kabarin bayan an rihike ku, sai sautar riwaya aka ce ita wannan mai sharan masallacin cikin dare ne ya rasu, daga cikin dare ya rasu, su sai suka gani kawai ya kamata su yi masa komai akai a rihike, ba sai an tado manzon Allah ba, kuma manzon Allah sai ya nuna me yasa ba a tado shi ba, aka gaya mai wannan mai sharan masallaci ya rasu, aga wannan yana nuna girman lamarin ku. To amma duk da haka saboda manzon Allah ya ƙara nuna masa matsayin wannan aikin, sai ya ce a gwada mai kabarin inda yake, aka gwada mai kabarin yaje yayi mata mi, yaje yayi mata sallah, to shine ma mahallu shahid, yanan yana nuna ya halatta a je a yi ma kabari sallah bayan an rihi, idan mi idan ya zama kai baka samu sallah ba, wane ya mutu ka zaburo ka samu sallah sai ka tarda har an gama sallah, to ya halatta bayan an gama rihi shi ka mai sallah. in kuma ku da yawa ne ya halatta bayan an gama rike shi ku zo ku yi sahu ku yi mai sallah a nan wurin shine abin da wannan hadisin ya nuna duk wani yace to tana yi ai wannan manzon Allah ne shi kadai ya mata kawai ya kebanci manzon Allah baka da hujja bai kebance shi ba abin da yake nuna ba kebantaccen abu bane shine manzon Allah yayi haka ba sau dai ba ba sau bi ba ya shayi ma mutane sallah bayan wani lokaci sai wani ya rasu manzon Allah baya nan yana wa balaguro ko yana wajen wani sha'ani sai ya zo tar da wani ya rasu sai ya je inda kabarin yake yi mai sallah misali yayi ma Bara'u ibn Ma'rur haka wanda shi ma ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan yana balaguro ko da manzon Allah ya dawo ya samu labari bayan wata guda ma da rasuwan shi manzon Allah ya ce a gwada mai kabarin aka nuna mai kabarin ya je ya yi mai sallah to haka ma wato akwai mamma Sa'd ibn Ubada ita ma ta rasu manzon Allah baya nan ko da manzon Allah ya dawo aka bashi labarin ta rasu bayan har an rihita da kwanakai manzon Allah ya je ya yi ma kabarin sallah haka ma wani saurayi shi ma ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan da aka fada mai manzon Allah ya ce a gwada mini kabarin aka gwada mai kabarin ya je ya yi mai sallah dan haka kenan duka waɗannan dalilai ne wanda suke nuna ya halatta idan aka rihi musulmi kai baka samu kai mai sallah ba to kana iya zuwa kai mai sallah akan kabarin nashi idan ku da yawa ne kuma ko kai mai sallah in ka tarda ana yin sallah ka shiga ba lahi bane an yi sallah da kai sai ka tarda wasu suna yi mai sallah bayan an rihi sai ka shiga babu matsala ko kuma an yi mai sallah tare da kai sai aka zo makabarta bayan an rihi sai wasu suka ce ai kan mu ba mu yi mai sallah ba wannan da Allah zo ja mu yi mai sallah kuma kai an yi da kai to babu lahi ka zo ka ja su a ƙara yi mai sallah akan kabari kenan wannan duka dalilai sun nuna halaccin haka abinda dai malamai suka tattauna akan shi shine kamar kwana nawa ne bayan rihi matacce ake iya zuwa a ƙara yi mai sallah akwai iyaka ko ko dai kawai ba iyaka to sai wasu malamai suka ce a akwai iyaka ya kamata matacce in an rihi shi in baka mai sallah ba ka iya zuwa ka mai sallah har tsawon wata guda amma da an wuce wata guda to kawai bai halatta ba ka je ka mai sallah wannan shine ra'ayin wasu malamai daga cikin Hanabila suka ce tsawon wata guda saboda shine mahi yawan kwanakan da aka samu manzon Allah ya ma wato wani kabari sallah bayan su sai kuma wasu malamai suka ce a kawai ba iyaka saboda babu wani dalili da ya nuna akwai iyaka ko ma kwana nawa ko ma shekara nawa ne in dai ba da kai aka yi sallah ba ka zo ka tar da wani ya rasu to ya halatta ka ce akai ni kabarin akai ka kaje ka yi mai sallah wannan kuma magana ita ta yi inganci cewa babu iyaka babu wani dalili na iyakance cewa kwana kaza ne wallahu ta'ala a'lam sannan hadisin ya nuna tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar shi domin ya nuna sauran ma kaburbura suna cike da duhu amma dalilin sallar da yayi ma wannan kabarin na mai shara su ma sun samu alfarma go su ma addu'ai ta shahe su Allah ya haskaka musu kaburburan su to kaga wannan duka yana nuna girman sha'anin abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu musulmuna musu mu gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk